This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a Jamhuriyar Niger za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zabe ko nadi. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama ga cikakkun labaran mai karanta Usman Kabara. ‘Yan sanda a arewa maso gabashin Najeriya sun ce mata guda biyu ‘yan kunar bakin wake sun mutu sakamakon bam ɗin da yake ɗaure a jikinsu suna ƙoƙarin hawa mota zuwa garin Maiduguri. Wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan sun dade a tsaye suna jiran mota inda suke tare mutane a garin Jakana, kilomita 40 daga yammacin birnin. Ya ce da misalin ƙarfe 4:20 ne sai suka ji ƙarar fashewar wani abu inda suka ruga zuwa wajen. Suna isa wajen ne suka sami bam ya yi kace-kace da ɗaya daga cikinsu, ɗayar kuma tana yashe a gefe da wani bam ɗin a jikinta. Tuni dai masu motoci a Maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane a kan hanya saboda gudun faruwar haka. In ba a manta ba, a ranar Litinin da ta gabata wata ‘yar kunar bakin wake ta tada kanta a kasuwar kifi a garin Maiduguri, inda aƙalla mutane 30 suka mutu. Kasar Girka da bashi yayiwa da baibayi na gab da ficewa daga tarayyar Turai sakamakon kin turan da ta yi na maganar ceton kasar daga bashin da ya suka bukata. Girka dai ta nemi a daga wa'adin taimakon kuɗin da zai ƙara ceto ta daga maganar bashin, inda bashin yake bibiyar su tuntuni, sannan kuma wa'adin yana karewa ne a ƙarshen watan nan na Yuni, sannan a sake garan bawul ga maganar. Shugaban yankin Turai Jaron Jisalbalom ya ce sakamakon tattaunawar abin bakin ciki ne ga kasar ta Girka. Gayyatar kasashen Turan banda ita Girka sun nuna cewa wannan abu zai yiwu, amma kuma yana da wahalar gaske, musamman in aka yi la'akari da yadda ba za su amince a samu tangarda a arzikin nahiyar Turai ba. Babban bankin Turai za su yi taro a ranar Lahadi a Jamus, sannan kuma ita kasar Jamus ta ce ba za ta yarda a gurɓata amincin amfani da kuɗin bai ɗaya ba na Euro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane 200 ne suka jikkata, wasu guda 80 kuma suka shiga mayuwacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira Water Park da ke wajen babban birnin Taiwan. Wata jaridar shafin intanet mai suna Apple Daily ta rawaito cewa an ga dandazon mutane suna ta rawa da waka da fishin wata hoda a sama suna ta murna. Daga baya kuma sai aka ga wuta ta turnike. An tsamo waɗanda suka jikkata daga cikin ruwan Formosa tare da ba su taimakon gaggawa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Taiwan ya ce da yawa sun sami raunuka ta hanyar ƙonewa, ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan mummunar gobara. A yau masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta kudu a Amurka sun binne mutane guda uku da suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi a cocin baƙaƙen fatar nan mai tarihi a nan Amurka. Waɗanda aka binne ɗin sun haɗa da Cynthia Hard, Taiwanza Sanders da kuma Susie Jackson, da suka mutu a cikin mutane taran nan da Dylan Ruff yaron nan ya harbe a ranar 17 ga watan nan. Binnewar ya zo kwana ɗaya ne bayan binne wani haziƙin fasto Clement Pinckley, wanda shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ce a ta'aziyarsa mutum ne mai hangen nesa da tsananin sanin ya kamata. Obama dai ya bayyana Dylan Ruff a matsayin wanda ƙiyayya ta rufe ma ido har ya kashe bayan Allah, wanda hakan ya sa ya kasa gane amfanin shi fasto Pinckley da ire-irensu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai yiwuwar cimma matsaya tsakaninsu da masu shiga tsakani a maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya nan da ƙarshen watan nan. Duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a maida hankali a kai. Kerry ya faɗi haka ne a jiya Asabar a Vienna, inda aka fara taron kut da kut tsakanin ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Shima Zarif din ya ce a nasa bangaren dole sai dukkanin bangarorin biyu sun yi aiki tukuru don kaiwa ga gaci. Ya karkare da cewa za su cimma matsaya wadda za ta amfani dukkanin bangarorin guda biyu, amma fa matakar ba a zurfafa bukatu ba.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madan labaran kuma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Aiwa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare na biye da mu tun farkon kaddamar da wannan shirin mun ce zamu rika kawo muku nau'o'in zabuka a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Wannan karon muna son mu duba shin wai me ake nufi ne da zaben raba kaddama, kuma wani lokaci ake yin sa, kuma su wane ne ke yin sa. Domin ƴan kwanakin da suka gabata an yi irin wannan zabe kuma aka jefa kura a Ireland game da auren jinsi guda. Na tambayi Dr. Abati Bako waɗannan tambayoyi kuma ga hasken da ya ƙara mana.
To wato idan alalakika shi a tsari ko a ilimi na kimiyyar siyasa, shi referendum da ake yi ma'anarsa zabe ne na e ko a'a, ma'ana na yadda ko ku ban yadda ba. Irin da suka yi ƴan watannin baya a Ireland din cewar shin Ireland ta ci gaba da zama a cikin wato hadaka ta gamayyar Burtaniya ko ko ta ware ta ci gaba da mu'amala ta tattalin arziki da tafi da siyasa da shauransu, inda yake kashi 51 zan dugo kadan su goyi bayan cewar a ci gaba da zama cikin kasar Burtaniya. Haka ma la'alla abinda suka yi na wayazu billahi ne zan can auren jinsi, to muna ganin shi ma wani abu ne wanda wato suka bori shi cewar su zabi a ko a'a, wanda can mace ga suka da suka zabi a din su. Zo da kai zaka iya kwatanta shi zabi na referendum, wato idan yanzu al takadira Najeriya kamar yanda waɗansu suke hasashen cewar tsarin da muke yi na shugaba mai cikakken iko presidential system of government kenan yayi tsada da yawa, dan yana cin akalla kashi 1/4 na kudin da kasar take samu, wanda wannan kudaden ya kamata a ce ko ayyuka aka yi wa da mutane. To akwai wanda suke ganin cewar kamata a dawo da tsari irin na Ingila, wanda ake ce masa parliamentary system of government, ma'ana tsari irin na parliament wanda yake na prime minister, wanda aka fara a farkon jamhuriya ta 1960 zuwa 1966 a Najeriya. To idan halatta kadir ana so a ce to shikenan idan ɗan Najeriya suna da buƙatar a canza tsarin shugaba mai cikakken iko, a koma yin tsari irin na prime minister, sai a zo a yi referendum.
Jihar kuri'a ake kamar yadda ake jihar kuri'an zaɓe ko kuwa wani tsari ne shi kuma nan daban?
Shi ma jefa kuri'a ake yi kamar yadda ake jefa kuri'a na yin zaɓe na tsakanin 'yan takarkaru, ma'ana na jam'iyyar cikin gida ko kuma na zaben ƙasa. Ba su da bambanci da wannan, iyakaci kawai magana ce shi zaben referendum na a ko a'a. Ka zaɓi a ina so ko kuma ka zaɓi a'a ba na so, bambanci kenan. Sannan shi kuma ba a yin sa ne, ba abu ne da ake yin sa a na cewar jam'iyya kaza ko da jam'iyya kaza ko jam'iyyu kaza, ba a'a, abu ne kawai zubeben ƙwarya tsakanin 'yan ƙasa su zaɓi wani abu da suke so na a ko a'a, shine ma'anar ci zaben referendum da ake yi a duniya.
To waye cancanci jihohi irin wannan kura? Ko wani dan kasa na da ƴanci ya jiha, ko sai wanda ya kai munzalin jefa kura?
Dama sai wanda ya kai munzalin jefa kura daga shekara 18 zuwa abin da ya sama, shine ake bashi damar cewar a izaba abin da yake so, kamar yanda ake yin zabe na gama gari a ko ina a duniya.
To sai kuma zaben shugabannin majalisar dokoki a Najeriya, wanda har yanzu yana ci gaba da kawo gutsuri-tsoma musamman ma ganin yadda aka yi ungulu da kan zabo a majalisar dattijai. Wannan ne ya sa wakiliyarmu Madina Dauda ta tambayi Santa Mawa Ohobunwa, anya ko wannan zaben gamin gambizan zai yi tasiri kuwa?
Mun yi kaman muna da interest na Nigeria, ba magana ko wani party A ko party B. Mu ma mun zama senators, an zabi mu zo mu yi magana Nigeria. So yanzu kowa mun nuna musu mu bayani kafin Nigeria zai tafi dole mu yi tare irrespective of party naka. So shine mu yi mun nuna mutane Nigeria daya ne, muna tare as senators mun zama daya.
Kuma kana ganin tafiyan zai yi?
Zai yi sosai mana. A'a, ga mutane APC suna na, ga mutane PDP. To men saura, muna yi zai yi sosai. Difference din na number ba yawa ba. APC 59. PDP 49. Difference goma ne. Kuma yanzu gashi Kiduba na zagbe na deputy senate president. Total number 54. 120. So which means APC suna chiki, PDP kuma suna chiki. Gashi kuma na senate president duka mu. Mun hadu mun zagbe shi. So zai yi. Muna bin doka. Kuma doka din akwai number. Number din say 38. Dole ba sai an samu 100% ba. Mba kazo ba. Once an samu quorum. An gama yi.
Shi ma gwamnan jihar Taraba Darius Dickson Isiyaku ya jaddada cewa zabe yayi kuma tafiya za ta yi kyau.
Hadan kan yayi kyau kuma ya nuna cewa kowa dai yana son Najeriya ta yi gaba. Kuma an samu Senate President da Deputy Senate President duk an yi zabe yayi kyau.
To Senate President ɗan jam'iyyar APC ne. Deputy Senate President kuma dan adawa ne na jam'iyyar PDP. Kana ganin tafiya ko za ta yi?
Tafiyan zai yi, wato hada kai kenan, saboda zaman lafiyar Najeriya. Ina ganin hada kai haka abinda ya kamata kenan a rika yi. Yayi kyau.
In talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka, in ka rike makaminka ita za ta cece ka.
Talaka ka bar kuka kuri'ar kayancinka.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepp Blatter ya yi murabus, amma fa ya kwashe shekaru 17 yana shugabancin wannan hukumar, kuma zaɓensa ake yi. Haka ma wanda ya gada wato Joao Havelange ɗan ƙasar Brazil ɗin da ya mulki wannan ƙungiyar tun daga shekarar 1974 har zuwa 1998, wato shekaru 24, shi ma zaɓensa aka yi. Wannan ya sa na tambayi Mr. Hajiya Suleiman, babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar Najeriya, wanda tsohon ɗan rahoton wasanni ne, kuma na fara tambayarsa ne yadda wannan zaɓe na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya take, wanda ya sa ake daɗewa sai ka ce naɗin sarauta ko kuma gado. Shi ma ga bayanin da ya muna.
Zaben shi ake yi masu kada kura kuma mutum 209 don kowace ƙasa da take karkashin FIFA, wanda ta sa hannu ta ce ta amince tana son ta zama karkashin FIFA, tana da kura guda ɗaya. Ko da ku goma ne kuka je wannan taron da ake yi ko na zabe na kowane shekara hudu, mutum ɗaya ne shugabanku ne kawai wanda yake zama chairman shi ya kada kura a matsayinku. Za ku yarda, amma ku kasan kuma zabe ne wanda ake yin shi a tsarce, wanda ba za ka san ko da ma kun yarda wane ne zai kuke son ku zaba. Amma dai abin da ya ba lata farin jini zaben nan, yadda na faɗa, kasashe ne 209 a duk duniya, kasashen Turai, kasashen nawa ne a ciki wanda suke karkashin FIFA, kasashen America, North America guda nawa ne? To in ka duba za ka samu kasashen Afirka, nahiyar Afirka da ta Asiya, inda ƙwallon kafa ba ta ci gaba sosai kamar yadda ta ce a Turai ko kuma America ba. Da America, Southern America ma suna bayan shi Sepp Blatter. Canje-canjen da ya kawo ne a ƙwallon kafa, tunda doka bata hana mutum tsaya zabe ba, shekaru bai hanawa, kuma jimawa kan aiki ko sau nawa ne za ka yi, wannan duk dokar FIFA bata hana mutum tsaya zaben nan ba. So in ka duba taimakon da Blatter ya yi wa kasashen Afirka, nahiyar Afirka, ya yi wa kasashen Asia, ya yi wa kasashen Amerika ta Kudu, shi ya bashi wannan farin jin shi yasa suke goyon bayansa. In sanin kowa ne, kamin Blatter ya hau, kasashe biyu ke wakiltar nahiyar Afirka, muna da kasashe wajen 53 ko 54 a Afirka wanda suke da rajista a FIFA, amma in aka zo gasan kwallon kafa na duniya da ana barin guda biyu. Yau an samu Afirka sana ana wakiltar kasashe sun kai hudu wanda suke wakiltar Afirka. A sanin mu ne a shekarar 2010 Afirka ta Kudu ita ce da su nauyin gasar kwallon kafa. Kamin Blatter ya hau, ba za ma kai mafarki ko kai tunani cewa a bar Afirka za ta yi ɗaukan nauyin gasar nan ba. Ta tsakanin Turai ne da su America, South America a can. Don sun san riba abin da ake samu. Blatter ya kawo cin gaban kwallon kafa sosai a nahiyar Afirka da Asia. Asia in ba don Blatter ya zo ba, lokacin da Korea da Japan suka ɗauki nauyi da ba ta ba zuwa wurin ba. Yanzu kuma kai ka sani cewa shekarar 2022 kasar Qatar za ta ɗauki nauyi. Kasashen Laraba dama ba za su taɓa mafarkin samun ɗaukan nauyi wannan gasar. So in ka duba abubuwan da yawa, shi yasa Blatter yake da farin jini, yake da karbuwa a kasashe masu tasowa.
Shin wai shi bai da wani adadi ne wannan zaben, a ce in ka kai adadi kaza ko ka kai shekaru kaza ba za ka yi takara ba? Ko ku
kawai dokokin FIFA ba ta saba ko shekarun haihuwanka ba abin da ya hana shekarun haihuwa za ka ko kai kai shekara 100 kana da karfin yi za ka iya yi ko shekaru nawa, ko babu wai a ce adadi haka a ce sai bayan shi ya kai wannan.
To wani batu yanzu kamar waɗannan kasashen Afirka da kallon sauta ka ce sun kai 51 abu, amma hudu suke wakilta. Kowace ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashen Afirka ko kuma nahiya Asiya suna iya shitowa su nemi wannan mukami su yi takarar wannan abin nan domin a zaɓe su? Ko ku
san da wanda suka nemi da Blatter, wanda ya sauka Ali dan Jordan ne, kasar Jordan ne, kuma kaga ya taka rawa gani, amma domin ƙasashen Turai ne da North America suka goyi bayan shi.
To duka kuma a nan mu kawo ƙarshen wannan shiri yanzu, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Dr. Abbati Bako na Cibiyar Demokuraɗiyya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Kano, sai wakiliyarmu Madina Dauda da kuma Ahaziya Suleiman babban daraktan labarai na gidan rediyon muryar Najeriya, sai wanda ya daidaita sautin shirin wato Cubahiro Jiodone. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da wasu daga cikin mata da 'yan mata da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ke komawa gidajensu, baya ga matsalolin rashin asibitoci da makarantu da sauran ababen more rayuwa da ma abinci. Wata matsala da ke kunno kai ita ce ta tsangwama da nuna kyama ga mata masu dauke da juna biyu da aka kubutar daga hannun 'yan kungiyar ta Boko Haram. Kamar yadda alƙaluma da kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka nuna, akwai mata da dama da aka ci zarafinsu yayin da suke hannun 'yan kungiyar. Dangane da wannan lamari, ga rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Malama kyauta 'yar shekaru 18 wanda ta buƙaci na sake sunanta na ainihi, na ma cikin 'yan matan da Boko Haram suka yi awon gaba da su a garin Madagali cikin hawaye ɗauke da tsintsiya tana shara a cikin gidansu, ta fa bayyana irin halin da take ciki a yanzu.
Lokacin da aka kama mu ta hijira ne, mun ta hijira mu guda hudu, shine an ji an kama mu a hanya. Bayan aka kama mu shine aka tafi da mu, sai an ji an rufe mu. Da an ji an rufe mu mun yi kwana ɗaya. Shine washe garin da safe, aka ce kowa za a daura mishi aure a gurin. Bayan aka ce za a daura aure, ba mu yarda ba mu ka. Ta muka ce ba mu yarda ba, kuma an kashe mutane da yawa ido mata da maza wanda aka yi yanka su. Aka ce mu ma ba mu yarda ba za a yanka mu. Aka soro ya kama mu ma waje muka yarda aka daura mana aure. Ni kuma ni kama tun aka yi aure na ma ina tunanin gudu, kawai dai ban samu na gudu ba ne, saboda ana gadi na ko taina ba yanda zai iya gudu da ba za a gane ba, ba hanya din. Kaga yanzu tun da na yi ciki ban sha magani ba, ban yi awo ba, ban yi komai ba, daga cece ciki a jiki na kuma ban sani ba. Kuma kyama na suke saboda na rike wannan cikin kan gaskiya. Eh duk wannan cikin ma wayansu ba suke ko mutu ba. Wayansu suna fada wai na haifa za a kashe ya. Daya dai na jin an fada a cikin habanci amma ba fitar ba. Suka ce dukkan yaran da ta aure tun lokacin da Boko Haram yana gari in sun aifu kashewa za a yi da yaro. Kuma waɗanda aka ɗiba su suma in sun haifa yaro ba sa bar su da yaro din ba. Kada ina ji ana fada. Kuma ina son rike yaro na ko da dadi da wahala saboda ban san ko shine zai zaya taimake nan gaba share mun kuka na ba.
Ita ma dai mahaifiyar kyauta wato malama Ladi ta bayyana irin kyamar da ake nuna wa yarta tare ma da halin da suka tsinci kansu a yanzu na gaba kura bayan su yaki.
Cikin da ta dawo da shi nan dole muna yi tunani a kai saboda mutane garinmu nan yanzu suna takuran yaryan nan a kai cewa a kai mai zata rike ciki Boko Haram a yi mata ki a zuba. Yanzu mutum ya kubce kan shawur mutuwa ya zo sai mama iyalin shi ku zo ku ce cewa za ku kashe ba amfanin sai aka yi bariya sai da race cewa ba haka abin da zamu yi ba. Ko ba dangina a yaula ki kara kuma yaula nan haka ya tafi. Ya je sati biyu yaryan nan tace cewa ba wurin da za ta kwanta a cikin daki tana kwana waje ba ta sau kwana waje haka ta dawo.
To ko me irin wannan tsangwama ka iya ja waɗanda abin ke shafa? Malam Musa Yakubu manazarci ne kan halayyar dan Adam.
Abin nan da ana cewa na psychological trauma din da har yanzu na tare da su so ya kamata irin expert a psychology da su cigaba da counseling din san din sa nuna musu da abu ya riga ya faru haka Allah ya kaddara su rungume kaddara su bar komai ga Allah. Haka dai kuma mutanen cikin gari kara rika tsangwaman su wanda ake ce stigmatization a daina irin wannan to ta haka ne za a samu a yi integrating nasu cikin society su ma su saje da mutane a cikin wata zama.
Baba na shine wata tana tana cikin kusan wata 6 zuwa 7. Wasu suna cewa kawai ta zuba da ciki ita kuma tana cewa ba ta zubar ba da makamantan su. Me kuke yi ne ya kamata a yi wani lamari?
A daman zaɓi ya rage gare ta in ta ce ba ta zuwa ruwa sai a bar ta da shi. Ta bar ta da shi a cigaba da kula da su. Ai shi yaron ba bai da laifi ba laifin yaron ba ne ita ma ba laifinta ba ne wannan abin da ya faru. So zabo haka sai a rungumi kaddara Allah ya raya kuma ya zama ɗa na gari da zai amfani kowa.
To wai ko shi ma mai kungiyar addini ke yi game da wannan matsala kungiyar Izala na cikin kungiyar da ke taimaka waɗanda hare-haren Boko Haram ke shafa. Kuma shugaban kungiyar a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yin haka fa bai dace ba.
Dukkanin su waɗannan mata da aka ce an kama su sun tafi kuma sun dawo da irin halin da suka dawo da shi a ciki babu wanda yake fatan haka ya same shi. To kullum a musulunci idan ka ga dan uwa ya shiga cikin wani hali to na farko kai addu'a Allah ya bashi sauki kai kuma kai addu'a Allah ya kare ka gabarin abin da ya same shi babu wanda yafi karfin hakan ya same shi to amma nuna kyama ba shine abin da zai taimaki al'umma ba kullum a nuna musu tausayi a kusance su
fata dai shine Allah ka karkashin wannan matsala da ya raba dimbin jama'a da gidaje bai kuma ga dubban rayukan da suka salwanta. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To yanzu dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cewa akwai buƙatar hukumomi su tabbatar da cewa an samar da matakan hana nuna ƙyama da tsangwama ga waɗannan mata, inda wasu ke cewa hasali ma kamata yi a samar da wata doka wadda za ta hukunta duk wani wanda ya nuna wa wannan rukunin mutane ƙyama.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan Sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
‘Yan sandan Arewa maso gabashin Najeriya sun ce wata mata ta tada kanta da bam sakamakon yankurin da ta yi na hawa motar haya zuwa cikin birnin Maiduguri. Matan dai su biyu ne da abin ya faru a kansu. Wani ɗan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan sun dade a tsaye suna jiran motar hawa a Jakana kimanin kilomita 40 daga yammacin birnin. Ya ce da misalin karfe 4:20 ne suka ji karar fashewar wani abu inda suka ruga wajen a guje suna isa sai suka ta samu ɗaya ta yi kaca-kaca da bam ɗayar kuma tana yashe a gefe lamarin da ya ce bam ɗin yana ɗaure a jikinta. Tuni dai masu motoci a Maiduguri suka kiyaye ɗaukar mutane a kan hanyarsu saboda gudun irin haka. In ba a manta ba a ranar Litinin ma wata 'yar ƙunar baƙin wake ta tada kanta a kasuwar kifi a garin Maiduguri inda aƙalla mutane 30 suka mutu. Kasar Girka da bashi yayi wa dabaibayi na gab da ficewa daga tarayyar Turai sakamakon kin turan da ta yi na maganar cewa a cece su daga maganar bashi. Girka dai tuni ta nemi a dage wa'adin taimakon da aka saka zai kare a ƙarshen watan nan na Yuni, sannan a sake yin garan bawul ga maganar. Shugaban yankin turan Jeron Jasil Blom ya ce sakamakon tattaunawar abin bakin ciki ne ga kasar ta Girka. Gayyar Turai banda ita Girka din sun ce duk wannan abubuwa mai yiwa ne, amma kuma ba za su yarda abin da zai taba tattalin arzikin nahiyar Turai ba. Babban bankin Turai za su gana a ranar Lahadi, sannan Jamus ta ce ba za ta yarda a gurbata amincin amfani da kudin bai daya na euro ba. Kimanin mutane 200 ne suka jikkata, a wasu kuma 80 suka shiga mawuyacin hali sakamakon wata mummunar gobara a wani waje da ake kira Water Park da ke babban birnin Taiwan. Wata jaridar internet mai suna Apple Daily ta bayyana cewa dandazon mutanen sun taru suna ta rawa da feshin wata hoda a sararin samaniya. Daga nan kuma sai wata wuta ta turnike sama. An samu waɗanda suka jikkata daga cikin ruwan da ake kira Famosa tare da basu taimakon gaggawa. Kamfanin dillancin labaran Taiwan ya ce da yawa mutanen sun jikkata sakamakon konewa, ana kuma ci gaba da binciken musabbabin gobarar. A yau ne masu zaman makoki a birnin Charleston da ke Carolina ta kudu a Amurka suka binne mutane guda uku da suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi a cocin bakaken fatar nan mai tsohon tarihi. Waɗanda aka binne din sun hada da Cynthia Hard, Taiwanza Sanders da kuma Susie Jackson, da suka mutu a cikin mutane taran nan da dealer Rolf ya hallaka a ranar 17 ga watan nan. Binnewar ta biyo bayan kwana ɗaya ne da binne Pastor Clement Pinckley, mutumin da shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana da cewa wannan mutum yana ɗaya daga cikin mutane masu hangen nesa da sanin ya kamata. Barack ya bayyana cewa dealer Rob a matsayin wanda ya makance da ƙiyayya, wanda kuma ya kasa gane amfanin irin waɗannan mutane, wato Pastor Pinckley. Sakataren harkokin wajen Amurka kuma John Kerry ya ce akwai yiwuwar cimma wata matsaya mai amfani tsakaninsu da maganar makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Ya bayyana cewa ana iya cimma matsaya daga ƙarshen watan nan, duk da yake dai akwai abubuwa da dama da ya kamata a maida hankali a kai. Kerry ya faɗi haka ne a ranar Asabar a Vienna, inda aka fara taron kud-da-kud tsakaninsu da ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif. Shi ma Zarif ɗin a nasa ɓangaren ya ce dole dai dukkanin ɓangarorin biyu sai sun yi aiki tukuru don kaiwa ga gaci. Ya ƙarƙare da cewa za su cimma matsaya mai amfanin dukkanin ɓangarorin guda biyu, matuƙar ɗaya ɓangaren bai zurfafa buƙatu ba.
Da takaitattun labaran duniyar muke ƙarƙare shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin. Kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.